تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدسيك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا لتزاكي وانا قلينا كانوا أقوم وانا يمجينا العربة ايو اشرين دا تكوس قواتن ذو القعدة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دو دايا دا دليو دا أربعين وانا كميك ديلي دا 31 ga watan 7 shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu a littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhur malamin nan Al-Imam Al-Allama Al-Hafiz Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala
amin.
Wannan shine darasin mu na 122 wannan littafi wanda kuma muna cikin fasli na 24 wanda yake magana akan ruqya, wato da za a yi wa mutum saboda harbin wani kwaro ko harbin ciji ko kunama ko cizon wani abu wanda yake da dafi, da ma kowace irin cuta da za ta iya samun mutum. Abin da ya kamata ya karanta na ruqya, wato addu'a da neman Allah subhanahu wataala ya kawo waraka ga wannan damuwa. Mun karanta hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake wa Hassan da Husaini addu'a, yana nema musu tsarin Allah. Uizukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin damma. Sannan kuma mun karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri, wanda shi kuma yayi wato tofi yayi ruqya da Fatiha ga wanda kunama ta harbe shi, kuma Allah subhanahu wataala ya bashi waraka ya tashi kamar ba abin da ya samu sa. Suka je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka tambaye shi game da abin da aka basu na dabbobi sakamakon wannan ruqya da suka yi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna sun yi daidai, kuma har shi ma ya ce a kasa da shi. To hadisin da za mu shi ne hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, ya ce wa fi sahihaini an Aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana idha ishtaka al-insanu shay'a aw kanat bihi qurhatun aw jurhun qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi isbi'ihi hakadha wa wada'a sufyan ibn uyaynata isba'ahu fi al-ardi thumma rafa'aha وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. يازو تشكين سيو البخاري ده مسلم ده عائشة رضي الله تعالى عنها تكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شيء إذن وني يقوك مسا وتلش اللافية أو كانت به القرحة ونقول جي يفتو مسا أو جرح كويا جلوني ko an ji masa rauni. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isbi'ihi hakama bil ardi, sai an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yayi haka da hannunsa. Sufyan ibn Uyayna, wanda shi ya rawaito wannan hadisin, ya sa hannunsa a kasa, wato ya sa dan yatsansa sababa, wannan manuniya ya taba kasa, thumma rafa'aha, sannan ya dago dan yatsan. Wa qala, yace wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace bismillah da sunan Allah turbatu ardina, wannan turbayar kasan mu ce, wa biriqati ba'dina, da yawon sashin mu yushfa bihi saqimuna, ake bawa maran lafiyar mu waraka bi izni rabbina, da izinin ubangijinmu. Wannan hadisi kamar yadda yace Imam Bukhari ya rawaito shi, wanda lafazin Imam Muslim ne, lafazin da ya kawo lafazin Imam Muslim ne, cikin littafin sa. Aisha radiyallahu ta'ala anha tace take bada labarin abinda taga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wa wasu daga cikin mutane ko mutanen gida idan suka zo suka koka masa wani abu na rashin lafiya, suka koka masa rashin lafiyar su ko kuma wani kurji ko wani rauni da aka ji, to sai take sai ta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda yake yi lokacin da yake musu ruqya da kuma abinda taje yana fada daga cikin abubuwan da ta kiyaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin ruqya da su. Shine Sufyan yake take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan sa hannunsa a ƙasa. Sufyan ibn Uyayna wanda shi ya rawaito hadisin ya nuna wa almajiransa yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake, to shine zai sanya dan yatsan nashi a baki, wato ya tabo yawun bakinsa da dan yatsansa sababa, wannan manuniya, ya tabo yawun bakinsa sai ya dangwali ƙasa da wannan dan yatsan nashi, saboda ƙasa za ta riƙe, wato za ta tsaya a cikin wannan yatsan nashi, sai kuma ya riƙa shafawa a wurin da yake da ciwon ko inda yake masa ciwo ko kuma inda kurjin ya fito ko inda aka ji rauni, sai ya shafawa sai kuma yake faɗar wannan addu'a lokacin da yake shafa gurin. Shine yace bismillah da sunan Allah, turbatu ardina, wannan turbayar ƙasar mu ce, bi riqati ba'dina, da yawan sashen mu, yushfa bihi siqimuna, ake ba wa mara lafiyar mu waraka, bi izni rabbina, amma da izinin ubangiji. A wannan ma'anar hadisin a dunkule kamar yadda Imam an-Nawawi cikin sharhul sahih muslim al-minhaj yake cewa ma'anar hadisin kamar yadda na faɗa shine yana sanya dan yatsansa da farko a cikin bakinsa ya tabo ainihin yawun bakinsa, sannan ya dangwali ƙasa da shi, ya dangwali rairayi da wannan yawun da wannan yatsan nashi, saboda kasancewa akwai yawo a jiki, ƙasa za ta tsaya a jikin dan yatsan, to sai ya riƙa fayamsahu bihi ala al-mawdi'il jarih aw al-'alim, ya riƙa shafa gurin da aka ji rauni ko kuma gurin da yake ciwo, wa yaqulu hadha al-kalam hal al-masih, lokacin da yake shafa gurin yake fadar wannan. Wannan shine abinda Imam an-Nawawi ya fada gabanin sa Qadi Iyad a cikin Ikmal al-Mu'lim, shi ma abinda ya fada kenan, shi ma yadda ya fassara hadisin kenan, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsansa a bakin sa da farko, sannan ya taba ƙasa da wannan dan yatsan, sannan ya shafi gurin da yake da ciwo, ya ci gaba da fadar wannan addu'a. Ibn al-Qayyim cikin zalin ma'ad fi hadi khair al-ibad, shi ma da yazo kan wannan hadisin haka ya fadi ma'ana, yadda Nawawi ya fada shi ma haka ya fada, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fadan wannan zikiri saboda albarkar da take cikin sa, sannan a cikin wannan akwai mai da al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala, akwai nuna tawakkali gare shi, domin ya bude bismillah, wato atabarraku bismillah ko astaeenu bismillah, ina neman taimako da sunan Allah, ko aqulu mutabarrikan bismillah, kuma bismillah hali na aqulu mutabarrikan bismillah, ina neman albarka da sunan Allah, sai ya faɗa abinda zai faɗa. Saboda haka kaga akwai sanya Allah subhanahu wataala a ciki, sannan ƙarshe yake cewa bi izni rabbina, da izinin ubangiji, wannan tafwidul amri ne ila Allah, mai da al'amari ne fawwala wa Allah subhanahu wataala al'amari ne, kuma dogaro gare shi da cewa shi kadai ne mai zai iya. Don haka wannan wata wasila ce ko kuma wani sabab ne da ya rike, amma ya san ba shi ne zai ba da warakar ba, to yake cewa idan aka hada al-ila, aka hada as-sabab tare kuma da addu'a, wato da riko da kama ubangiji subhanahu wataala da dogara da shi, to sai maganin da ake bukata sai ya samu karfi, ce fa yaqwal ila ahad fa yadhammu ahad ila jayl ila al-akhar, ilaju al-awwal shine ilaju lil-ard, kamar yadda zamu gobe abin nan da yawunsa da kuma ƙasa, sannan kuma ga mayar da al'amari ga Allah da nuna dogaro gare shi, to wannan zai karawa wannan magani karfi, sai kuma tasirin sai ya kara karfi. zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam anan abinda ya shafi ciwo ne ake magana ko rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ya rukuya wanda yake nuna maka cewa rukuya ana yin ta a komai ba wai sai kawai abinda ya shafi isko kai ba dan wasu sun ka ce rukuya kawai abinda suke kawo a ransu cewa mutum ya isko kai ce mutum ya ce za a dan yi mun rukuya to kawai abinda za a dauka ya dan samu tabin hankali ba haka ba duk wani abu na rashin lafiya ana dan rukuya abinda take nufi addu'a roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bada waraka fa idza baridtu fa huwa yashfi Allah shine mai bada waraka saboda haka lokacin da kake addu'a kana roƙon ya warkar maka da wata cutar ka shi ake cewa rukuya gane ba wani abu bane da yake da alaka kawai da aljanna to amma kalmar rukuya ne sai ta tafi kin kaji an ce ai wa mutum rukuya to ana nufin cewa ya dan samu takwar hankali wanda ba haka bane don kaga annan ya ce idza shtakal insanu shay'a shay'a da ifa almarad aw kanat bihi qurha qurha shine rauni abin kurji da zai fito masa aw jurhun ko rauni ko an ji masa rauni ko ya ji rauni ya fadi ya ji rauni ko wani ya ji masa rauni kaga wannan da ba da alaka da ba da tabin hankali shi yasa as-sabr yake cewa kamar yadda ibnu battal a cikin sharhin sai muslim ta shayin sai bukhari akwai ya kawo magana sabari yana cewa wannan hadisi yana nuna halaccin yin ruqya bi kulli ma kana du'a lil alil bi shifa duk abinda zai za a roƙa wa mara lafiya waraka da shi sai a yi addu'a da wannan haka nan abul abbas al-qurtubi sharhin al-mufhim sharhin talkhis sai muslim a ciki shi ma abin da ya faɗa ki da jona hadisi yana nuna halaccin yin ruqya min kulli al-alam kowane abu da yake ciwo ne a jiki wanda yake maka zafi da yake mutum raɗaɗi to ana iya yin karanta masa ruqya wa anna zalika kana amran fashiyan ma'luman bainahum kuma wannan ya nuna cewa al'amarin sananne ne a gurin al'ummar larabawa tun kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da manzancinsa sun san haka kuma suna yin haka sannan yake cewa wa wad'u annabi sallallahu alaihi wa sallama sababatahu bil ardi wa wad'uha alaihi yadullu ala istihbab dhalika inda ar-ruqya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sa dan yatsansa a kasa sannan ya dora ta a gurin da yake ciwo ya nuna mustahabbi ne da mai ruqya yayi haka wato sanya dan yatsansa a gurin da mai ciwon yake kuka da ciwon yake cewa yana masa zafi kuma lalle sai dan yatsa ba kamar da wasu ruwayoyi za su nuna anan hannunsa na dama wanda za mu karanta hadisin Aisha wanda zai zo gaban wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan dora hannunsa na dama ya kuma abin nan ya kuma yi wa shi mara lafiyar addu'a don Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya hadisin yana cewa addu'ar tana cewa bismillah da sunan Allah ana ina neman taimako ina neman albarkar sunan Allah wannan tawassuli ne da sunan Allah subhanahu wataala da kuma sunansa Allah wanda ismul jalala ne wanda dukkanin sunayen Allah subhanahu wataala suna komawa ga wannan sunan shi ne duk wani suna ake sifanta shi Allahu Rahim Allahu Rahman shi alamun ne ala zat alamun ne wato shi ne sunan da yake nuna zatin Ubangiji subhanahu wataala gaggato kam sauran duka suna nuna zatin Allah kuma suna kunshe da sifa amma shi ne jibon al'asir fil asri asma'illahi subhanahu wa ta'ala saboda haka tabarruki da sunan Allah subhanahu wa ta'ala tabarruki da shi ne sannan ce turbatu ardina akwai sabani akwai kauli biyu turbatu ardina shin ana nufin kasa ta madina kadai tunda anan abin ya faru ne a madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wato kasar madina ne da hannunsa mai daraja to shin ana nufin kasar madina kawai da yace turbatu ardina turbayar kasar mu ko kuma ana nufin kowace kasa yace kasar madina saboda albarkarta to kenan kasar Kano ba za ta yi ba ko kasar Katsina ko ba za ta yi ba sai dole kasar Madina ko sai kasar kasa mai albarka kamar kasar Makka to wasu suka ce kasar Madina ake nufi saboda ita ce take da albarka haka ita ake nufi nam al-hafiz ibn hajar da yake wanda yace wa fihi nazar wanda magana akwai abin dubawa a kanta za ta zama kawai ana nufin kasar abin nan ba Abu al-Hasan Ubaydullah al-Mubarak Furi shi littafin Samirat Samirat al-Masabih sharh Misbat al-Masabih a ciki shi ma ya nuna rashin gamsuwar sa da cewa kasar Madina kawai ake nufi cewa wannan ba ya takaita da kasar Madina ba kamar yadda da yace wariqatu ba'dina ko biriqati ba'dina da yawon sashin mu ba yana nufin sai yawon Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shakka yawon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawon kowa a duniya albarka da take cikin su ta fi kowane yawo sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam tabarrakuna bi fadlati suna neman albarka da abin da yake fita daga cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman albarka da yawunsa da guminsa da kakinsa hadisin Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi wanda yake ga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fadar irin yadda ya ga sahabbai suna yi wa aiki sallallahu alaihi wasallam sai da zarar yayi kaki ya tofarto za su kai mu wannan kakin sura kowa yana son ya ga shi ya rabo ta da shi sannan su shafe jikinsu ya alwala kuma kamar su yi fada wajen daukan sauran ruwan alwalarsa sauran ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabarra bi fadalati sauran ka shi babu wanda yake shakkar albarkar da take cikin yawansa to shin yawon wani ma zai yi uku sai wai yawon sa kare to wanda yace kasar Madina kawai ake nufi kaga min babu aure ce yawon Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai to sai ta zama wannan addu'a ta takaita ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai to amma malamai sun ja da wannan cewa ba haka ba ne yasa shi Ubaydullah al-Mubarak Furi yake cewa zahir anna hadha laysa makhsusan bi ardi al-Madina wannan bai takaita ga kasar Madina kadai ba wala biriqin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ko da yawon annabi sallallahu alaihi wa sallam fal murad bil ard huna jumlatu al ard abinda ake nufi da kasa anan kowace kasa wa bil ba'd da yace wa biriqati ba'dina da yawon sashin mu anan yana nufin kullu man yarka bidhalika duk wanda zai ruqya to yawon sa ake magana saboda haka yace fa yuzu hadha bal yustahabbu fi'luhu inda ruqyati fi kulli makan to haka wannan ya halatta ba halatta ba mustahabbi ne ai haka a ko ina ne ko ina za a yi ruqya a kowace kasa ce babu bambanci tsakanin kasar Madina wajen ita wannan ruqya din tsakanin kasar Madina da kasar Ilimu da farko haka nan babban malaminmu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ma sharhin salasu sunan Abi Dawud shi ba abin da ya rinjaye ne cewa tamimuhu azhar lafazin sa ce tamimuhu azhar a ce wannan hadisin yana nufin kowace kasa yana nufin kowane yawo shi yake zama zahiri لانه لم ياتي شيء وين ما جرى من سكن سلام عليكم وكيف قالوا ان شاء الله تعالى انا لا لانه لم ياتي شيء يبين ان هذا خاص بالمدينه saboda babu wani abu da aka samu wanda yake bayyana cewa wannan ya takaita da Madina ne kawai wa annahu la yustamaru illa fil madina cewa ba za a yi amfani da wannan sai a Madina saboda haka kowace kasa za a iya yin wannan addu'a a taba a kuma shafa a cikin wanda yake mara lafiya a wurin da yake masa ciwo to menene sirrin ita kasa din wasu daga cikin malamai kamar yanda al-Qurtubi Abu al-Abbas ya kawo a cikin al-Mufhim jawazu daga cikin malaman su na Malikiya yana cewa sirrin shine ita kasa tana da buruda tana da sanyi kuma sannan tana da yobs tana da yobusa wato tana da waɗannan khasiyatun guda biyu al-buruda wa al-yobusa tana da sanyi sannan kuma abu ne da yake bushashshe wanda waɗannan abubuwa guda biyu al-buruda da al-yobusa suna taimakawa wajen wanke warakar ciwo musamman gurin da yake radadi sukan taimaka wajen gurin ya radadin yayi sauki kuma sannan wannan kasar da abin da take tare da shi na burudar takan hana wasu abubuwa waɗanda za su ƙara sa gurin yayi zafi su ci gaba da samun gurin wato tana ba da wannan kariyar in kuma ciwo ne takan taimaka wajen ciwon ya bushe ya kame to haka nan shi ma arriq shi ma yawo yana taimaka wajen al-intaj to yana taimaka wajen abu ya narke wato wani abin da yake mai dafi to yawo yakan taimaka wajen kashe dafin sa yawo yana taimakon kashe abubuwa masu dafi sai da za a sa yawo a gurin da yake da ciwo din akwai wasu abubuwa da suke masu ciwo masu dafi to wannan yawo yakan taimaka wajen kashe su sannan yake cewa yana taimaka wajen ciwo ya warke da wuri musamman ma in yawo mai azumi ne ko mai jin yunwa yace ya fi karfi ban san dai me yasa ba amma dai yawo mai jin yunwa suka ce haka yake abin nan Abu al-Abbas al-Qurtubi shi ya kawo wannan magana da shi ga shi wannan malami na Malikiya da bai faɗa sunansa ba amma shi yana ganin abin ba haka bane zai yiwu ƙasa tana da wannan khasiyya ɗin ga wanda suka san ta ko wanda suka san dimbu ko har ya koya da wannan khasiyya ɗin amma a nan wannan addu'ar ita zat ba yana nufin yana soke maganar sa ce gaba ɗaya shi dai yana magana ne kan wannan hadisi yake cewa abinda aka ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓo na yawunsa da ƙasar da aka dangwalo ko kuma ɗauka yanzu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'ar ba shi kai ne zaka yi addu'ar dan taɓo yawunka ka dan taɓo ƙasa ce wannan dan abinda aka dan taɓo balal din da zai taɓa yatsanka da ƴar ƙasar da zaka dangwalo ba ta kai ta yi tasirin da shi ke magana saboda kaga ashe ba ita ce abin makasudi a nan ba in makasudi ne to sai kawai ya tattaro yawon ya tofa gaba ɗaya a gurin ai zai fi in ƙasar ce ya ebo ya zuba ai zai fi tasiri akan ya dan sa dan yatsa ya dan zungo abin da ya dan tabo ƙasa kaɗan yake cewa to shi yana ganin wannan inda a ce shi wannan da yadda yake sifantawa ne to za sai zama na an yi amfani da dokokin ba da magani duba girman ciwo da yawan ciwo gwargwadon ƙasar da za a sa masa gwargwadon yawan da za a sa inda kuma wannan babu bambanci tsakanin kowane irin ciwo da mai yawa da wanda yake kana saboda haka shi yana ganin wannan ba saboda wannan dalilin ba ne cewa an san annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da wanda yake addu'a musamman ga wani guri da yake masa ciwo ko yake mauna rukuya cewa ya rika tofawa yana tofi rufin nan wani abu ne zai dan tsartu na yawansa ba mai yawa ba abinda wani lokaci ma kawai iskar ce take fita to kaga ashe ba yawon ne ake makasudi a nan ba to shi yana ganin kawai wannan min babu tabarruk ne bi asma'illahi ta'ala wa athari rasuli kaga ya mai da abin zuwa ga tabarruki da wani abu na wani abu da yake fita daga jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa amma wad'u li isbihi bil ard amma sa hannu a ƙasa ko dan yatsa a ƙasa yace fala allahu li khasiyatin fi dhalika aw li hikmati ikhfa'i athar al qudrati bi mubasharati al asbab al mu'tada yace wata kila akwai wata hikima akwai wani abu a koyi wanda ba lalle mu mun gano shi ba ko kuma wata kila kawai ana so a koyi athar din wato athar din qudrar Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana ga dama duk ya cewa abu kawai kun fa yakun to amma saboda a ɓoye asarin wannan ƙudura sai a ce kai wani abu to akai wani kai wani abu sai wannan abin sai koba din wannan kudarar wacce take ta Ubangiji subhanahu wataala wacce yake yake kowane abu ya kasance ya kasance to da Ubangiji yakan shimfida wasu abubuwa akan asbab ba dan cewa asbab din su suke tasiri ba sai dan ka hada mutane da asbab dan riki asbab din ya zama shi kansa bautar Allah ce a ce ana son in kana son ka samu kaza to sai kai kaza to sai ga za ka yi wa Allah biyayya kai abin ko ko za ka yi ba wai dan Allah ba zai iya maka abin ba sai da wannan to amma dan dai ya nuna maka cewa ka rike sabab ce ka sha magani in ba ka da lafiya ba wai dan Ubangiji ba zai iya baka lafiya ba sai dole da magani Allah in ya ga dama yana iya baka lafiya ko baka sha magani tunda iya shan magani kuma ya hana shi lafiya Allah huwa at-tabib ash-shafi huwa Allah Allah shi ne mai lafiya to amma dan ya hada ka da wani sabab yanzu da zaka yi biyayya ga wannan sabab kuma yanda zaka mai da al'amari da shi Allah subhanahu wataala saboda shi wannan abin da yake fada kenan to da yawa malamai sun yi magana akan ita kasa da tasirin ta wajen abin da ya shafi warkar da cuta ko rashin lafiya bayan wancan malami na malikiya da shi al-Qurtubi ya kawo al-Baydawi ya irin wannan magana kamar yadda Ibn Hajar ya kawo ta cikin Fathul Bari Ibn al-Jawzi yana da littafin sharhu kashfin nan mai suna kashful mushkil min hadith as-sahihai a cikin shi ma abin da ya kawo kenan cewa istishfa'u bi turab watan al-insan ma'rufan inda al-arab larabawa suna da wata wani abu da suka yadda da shi na cewa kasar da aka haifi mutum tana tasiri wajen samar masa da waraka saboda haka sun kasance ko tafiya za su yi da mutum zai yi tafiya zai kamar yadda zai guzurin ruwan garinsu don yana da cewa ruwan garinsu yana da tasiri a kan rayuwar lafiyarsa saboda yadda aka halicce shi a wannan ƙasar iyayensa a nan aka haife su abincin da ya tsoro a wannan ƙasar suka ci saboda ka abincin ƙasar shi ya gina gina jikinsu ruwan ƙasar shi suka sha jikinsu ya gina saboda ka shi ma da aka haife shi gishin shi ɗabi'ar wannan ƙasar ne saboda kowane ɗan adam daga ƙasar aka fito da shi in har sanar da ku kowane ɗan adam daga ƙasar ne ma'ana abinda duk ya gina jikin iyayenka shine abin da suke ci na ƙasar saboda haka kuma shine musabbabin kai ma sabuwar ta haka abinda ya fito daga jikinsu kuma shine ta haka Allah ya samar da saboda haka kowane ɗan adam yana da alaƙa da ƙasarsa da ruwan ƙasarsa da ita kanta ƙasar wato turbayar ƙasarsa mahaifarsa to Larabawa suna da wannan belief suna da wannan belief sun yarda da haka saboda haka idan za su yi tafiya suka yi guzurin ruwan abin da mahaifarsu sannan kuma su yi guzurin ƙasa idan mutum ya je wata ƙasa kansa yana ciwo ko yana mura ko wani abu sai ɗauko ruwan da ya zo da shi na ƙasarsu sai ya sha in wani abu ya same shi da ciwo sai ya shafa ƙasar da ya zo da ita suna ganin cewa wannan ƙasar tana daidai da mizajinsa don haka abinda duk zai sa wanda ya daidai da mizajin jikinsa to zai taimaka wajen warke masa abin da ya zo ya shiga wanda yake bako saboda ka kaga shi Ibn al-Jawzi yana ganin ta wannan babin ne ba'iki sallallahu alaihi wasallam ya sa yawunsa ya tabo ƙasa ya ce bi turbatu ardina ai hadi turbatu ardina wato bisa ga wannan abin da su Larabawa suke liyawa to malamai da yawa sun faɗi wannan Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Zadul Ma'ad da littafinsa Tahdhibus Sunan ya yi wannan magana shi ba ya kuma alakanta ƙasa kuma ya alakanta wannan ba wai da Larabawa kadai ba har likitocin Yunan Tibba'ul Yunan likitocin Girkawa su ne daga wajensu Larabawa suka samu abubuwa da dama to su ma suna da wannan fahimta cewa ƙasa tana da tasiri ƙasa tana da tasiri wajen samar da waraka musamman ta ciwo ko rauni ko wani abu irin wannan tana taimakawa wajen wannan da ya tasiri to Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya yi doguwar magana ya yi magana mai tsawo bayan ya gama maganarsa sai yake cewa wa idza kana hadha fi hadhihi turbat idan wannan abin da ake faɗa na amfanin ƙasa ana maganar kowace irin kasa ta ko ina yake fa mazannu bi athyab turbatin ala wajhi al-ard wa abrakiha to wani zato zaka yi da kasar da tafi kowace kasa sarki tafi kowace kasa albarka a duniya ita ce kasar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kanta wanda zato ya kamata kai idan har ana maganar kasar ko ina ma tana irin wannan to ina kuma ga kasar da tafi kowace sarki tafi kowace albarka kuma baya ga haka wa kad khalaqa tariqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta gaure ga yawon bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga ta kasa ce mai albarka kuma ta hadu da yawo mai albarka wa qarana ruqyatahu bismi rabbi sanan kuma ta zo ta hadu da ruqyar da yayi da sunan ubangijinsa wa tafwid al-amr ilay da mayar da al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga babu shakka irin wannan ruqya ba za a samu kamata ba ba za a samu kamata ba yau ko Madina kaje ka dangwala yawonka ka taba kasan Madina ba za ka kai wannan ba na farko yawonka ne ko da ka ce kasan Madina ce amma yawon ba na manzon Allah ba yawonka ne kuma addu'ar da za ta fita daga bakinka ba dai ne take da addu'ar da za ta fita daga Allah saboda ka ko an ce kowace kasa ko kasar Madina ce ma to ba za ta kai irin wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba yake cewa yayi bayani cikin littafin Zadul Ma'ad cewa annabuwar ruqya wa tafsiriha bi hasabi ar-ra'i wato ruqya tana da karfi tana tasiri gwargwadon karfi da tasirin mai yinta wannan mun yi magana wannan a darasin da ya gabata cewa shi kansa mai ruqya yana da tasiri shi yasa a can baya ba kowa ne ake cewa ya ruqya ba sai wanda aka ga alamar tsoron Allah tare da shi aka ga alamar wato kusancinsa ga Ubangiji subhanahu wata'ala amma ba wai sana'a ba ce da kowa zai bude shago ya ce a zo shi mai ruqya ne yana talla yana fadar abin nan farashinsa da sauransu sannan tana da tasiri da infi'alil marqiyya ruqyati yaya shi mai ruqyar da wanda ake ruqyar ya dauki ruqyar da ake masa shin ya dauke ta a matsayin lalle wannan wani abu ne da zai taimaka masa wajen ya samu lafiya ko ko wani abu ne da yanzu kawai yana gwadawa kuma wannan mun yi magana a baya cewa dole waɗannan abubuwa suna da tasiri yayin da kake yin magani wanda ya shafi irin wannan da shari'a take bayani to dole ne a samu kyakkyawan imani da tsashe a cikin zuciya na yarda da wannan abu da yin imani da tasirinsa idan ba imani kai da tasirinsa ba kawai an matsa maka ne ko ka kawai karfinka aka fi aka dauke ka aka je aka kai ka aka aje ka gaban mai wannan ruqyar amma kai a wajen ka ma baka yadda ba sai ai tai karshe ba a samu maganin da ake bukata ba mallai yace wa hadha amrun la yumkinuhu tabibun fadilun aqilun muslim to wannan al'amari ne magana ce da babu wani likita wanda yake mai mutunci wanda yake mai hankali musulmi da zai ce ƙarya ne da zai ce bai yadda da shi ba fa in intafa ahadul awsat falyaqul ma sha yace idan ya zama ba ɗaya daga cikin waɗannan sifofi ba da ɗaya daga cikin waɗannan sifofin wato ko dai zama likita ne ba musulmi ba ko likita ne ba mai hankali ba ko likita ne ba mai mutunci ba to zai faɗa abin da yake so to shi abin da yake cewa likitan da yake da hankali musulmi mai mutunci to ba zai faɗa abin da ba wannan ba amma in ya zama ba ya da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi da ya ambata to zai ta faɗar maganganunsa ya yi faɗa abin da ya ga dama wata rana zai dawo ya sake lissafin abin da yake faɗa akwai wani ministan lafiya ne da aka yi na saudiya abin ya rasu a shekarun baya yana ɗaya daga cikin waɗanda suke yaƙar irin waɗannan abubuwa da ake roitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam da suna magana ya yi karatu a turai saboda haka shi in ba abinda turawa suka ce yana magani ba shi bai yadda da wani abu saboda haka ya zama da kullum a jaridu aka yan jarida suka yi hira da shi zai yi ta kushe abu kawai Allah ya jarabe shi rashin lafiya kan shara ya wasa aka yi tiyawo da shi ne iyayen gidansa akai shi Ingila akai shi Jamus akai shi Faransa akai shi Lani karshe sai gashi ana kai shi gurin wadanne yake cewa ba sai gashi ana juye shi a gaban su sai masa abin nan wakila barrak wakila barrak yanzu mai rukuya yake nema saboda ka wani abun wani daga karshe zai zo ya fahimci abin nan da yake yaka bai tsaya yanki na hisu sai ba shi yasa shi ma ibnu qayyim yake cewa likita musulmi mai hankali wanda yake da mutunci yace in ya rasa ɗaya daga ko da yana da mutunci in ba mai hankali ba zai iya faɗar abin da ya ga dama to shi ne ce yushfa bihi saqimuna wannan yushfa ana wasalce ta ta fuska ɗayan fuska ne ko dai wannan da muka faɗa yushfa bilbina ilil majhul bilbina ilil ma'lum ilil maf'ul yushfa bihi saqimuna sai zama marfu ala annahu maf'ulun bihi ko kuma yashfi ya zamana bilbina ilil fa'il fa'il ko ilil ma'lum yashfi bihi sai zama saqimana sai zama yashfi alfa'il din muqaddar din shine Allah subhanahu wa ta'ala duk ana karantawa kuma duk an yi ruwaya da duka biyu ana karantawa yashfi bihi saqimana ko yushfa bihi saqimuna akwai bihi akwai hadisin da ruwaya da ta zo a cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i wanda take fassara wannan da aka yi wa rukuya din a yanzu cikin hadisin Aisha ke cewa Aisha take cewa dakhala ala annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala thabit ibn qais ibn shammas al-khatib take annabi ya shiga wajen thabit ibn qais ibn shammas bashi da lafiya sai ya ce da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a ya ce akshifil bas rabban nas thumma akhadha turaban min batan sai ya dauki sai ya ebi kasa faja'alahu fi qadah sai ya zuba shi a cikin wani kwano haka wani koko thumma nafatha alaihi sannan sai ya yi tofi a cikinsa thumma saffahu alaihi sannan sai ya zuba wa shi sabit din a inda ba shi yake jin ciwon wannan riwayar isnadin ta yana da rauni amma suna cewa shine abinda wannan hadisin ke nuna sai dai isnadin yana da rauni ba sai ba a cikin hadisin wannan za mu ga jawazu ash-shakwa liman yurja ko turja ruqyatu ba laifi ka ko ka rashin lafiyar ka ga wanda kake ganin zai taimaka maka da addu'a asali shi mara lafiya ko wanda yake cikin wata musiba ba a fiye son ya rika ta suruku yana ta kwakwaza abin da yake ciki ba wato ba a son mutum ya cika rin raki na abin da yake kamar kana kai karan Allah ne wurin waɗanda ba abin da za su yi ba to amma don ka je gaban likita ka gaya masa duk damuwarka wannan babu komai saboda kana gaya masa ne don kara tsammanin akwai abin da zai iya maka wannan babu komai amma in ba haka ba to ka koka a wajen Allah inna ma ashku basri wa huzni ila Allah koka a wajen Allah shi kadai to anan amma anan kaga yana cewa Aisha tana cewa idhashtakal insanu shay idan wani ya koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu to annabi yakan yi masa wannan addu'a saboda wannan ya nuna babu laifi idan mutum ya koka da wani rashin lafiya ga wanda ya san cewa zai taimaka masa da addu'a ko da magani sai hadisi na gaba shi ma hadisin Aisha da radiyallahu ta'ala anha take cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما عائشة رضي الله تعالى عنها تجي النبي صلى الله عليه وسلم ينا yiwa wasu daga cikin iyalansa wato addu'a, yana nema musu tsari, yana musu ta'wizi. Yamsahu biyadihi al-yumna, yana shafa su da hannunsa na dama, wato yana shafa inda yake ciwo da hannunsa na dama. Wa yaqulu yace Allahumma rabban nas, ya Allah ubangijin mutane, adhibil bas, adhibil bas, dai ya zama saji ya cika da tasirin sa rabban nas adhibil bas, amma asalin sa albas, adhibil bas, ka tafiyar da damuwa. Washfi anta shafi, ka bada lafiya, kai ne mai bada lafiya. La shifa illa shifauka, babu waraka sai warakarka. Shifa an la yughadiru saqaman, warakar da ba za ta bar wata cuta ba. Wannan tama addu'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai nuwa wanda yake fama da wata rashin lafiya, bayan ya dora hannunsa na dama a gurin da yake masa ciwo. Yakan yi tawassuli da rububiyar Allah da wahadaniyarsa da rahmaniyarsa, da kuma ya mayar da al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ta Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, wanda ya kunshi tawassuli da uluhiyar Ubangiji da kuma rububiyarsa. Wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ɗaya abin bauta, sannan kuma shi ne Ubangijin mutane, ma'ana shi ne mahaliccinsu, shi ne komai nasu yake a hannunsa, ce rububiya. Wato gaba ɗaya a ƙarƙashin ikonsa suke, ƙarƙashin kulawa sosai. Sannan ya roƙe shi da wannan, sannan ce azhibil ba'as, ka tafiyar da damuwa. Ba'as a nan duk abin da ya damu mutum, rashin lafiya ne, ciwo ne, menene, duk ya shiga ƙarƙashin albas. Ce washfi anta shafi, ka ba da lafiya, don kai ne mai ba da lafiya. Saboda a nan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar wa da Allah subhanahu wata'ala wannan suna. Domin sunayen Allah subhanahu wata'ala akan dauke su ne ba daga Al-Qur'ani ko daga sunna sahihiya ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Baya ga wannan, mutum baya ijtihadi wajen sawa Allah wani suna. Haka abinda Allah ya kira kansa da shi na suna, ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi da shi na suna, to shi ne sunan Allah. Shi ya kamata, shi ya wajaba ka takaita a kansa, kanka kawo wani daga wajen. To wannan ya nuna Ash-Shafi, duk da cewa wannan sunan bai zo a cikin Al-Qur'ani ba. Abinda ya zo a cikin Al-Qur'ani kawai jingina wa Allah shi wannan aiki. Wa idza maridtu fa huwa yashfi, idan nayi rashin lafiya shi ne yake warkar da ni. Amma kalmar Ash-Shafi bata zo ba Al-Qur'ani, amma ta zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sahihi shine wannan. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce sunayensa al-asma'ul husna Ash-Shafi, sai Abdush-Shafi, da sai wani ya ce Abdush-Shafi, to yayi daidai. Ka warkar, kai ne mai warkarwa. Wannan yana nuna cewa dukkan wani abin da ake yi na magunguna asbab, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bautar da mu da ruku, da yin ruku da su, ya bautar da mu cewa idan mutum yana rashin lafiya lalle ya nemi magani, wato ya nemi maganin rashin lafiyarsa, ba laifi ba ne. Ya nema gurin waɗanda suka san maganin irin wannan rashin lafiya, ba laifi ba. Amma kada zuciyarsa ta gaya masa cewa shi wannan da zai je gurin sai ba shi magani shi ne zai ba shi lafiya, wanda zai rika ɗaukan cewa likita shi zai ba da lafiya, wannan akwai ƙarancin tauhidi tare da shi, bai san hakikanin sha'anin Ubangiji ba. Shi likita sabab ne, amma ba shi ne mai ba da lafiya ba. Sai dai ya yi abinda Allah ya ce ya yi na taimakawa da abinda Allah ya sanar da shi, sannan kuma a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-tabibu huwa Allah, Allah shi ne likita, shi ma'ana at-tabibu al-haqiqi, zai baka magani na hakika shi ne Allah. Shi yasa Annabi Ibrahim alaihi salam ya ce wa idza maridtu fa huwa, wannan huwa din ai lil-hasb, wa dan Allah ya nuna maka cewa shi ne zai yi masa wannan, ba wani wanda zai masa. Za mu ga siyakin yadda ayar zo, Allah zai khalaka ni fa huwa ya hadi, aga Allah zai khalaka ni, bai ce Allah zai huwa khalaka ni. Saboda babu wanda yake tantamar cewa Allah ne ya yi shi, amma fa huwa ya hadi, sai aka zo da kalmar huwa. saboda mai saboda mai saboda akwai wani wanda yake ganin wani zai shirye da shi ba Allah ba saboda kai yana so ya ce maka shine yake shirye da shi wallazi huwa yumituni thumma yuhyi sanan shine yake kashe babu wanda ya isa ya kashe wani sai ajalin sa yayi kuma ajalin sa ya Allah ne zai karbi ransa babu wani mai karbi ransa sai shi saboda kai idan akwai wani wanda yake ganin wani yana iya kashewa kamar yadda yadda wancan sarki yake gayawa yake gayawa Annabi Ibrahim kala ana uhyi wa umit to Annabi Ibrahim ce huwa yumit kadai ne saboda ka wancan magana ta kai ta banza ce
na'am
sai ce wallazi huwa yut'imuni wa yaskin nan ma sai huwa tazo ko nan ma sai huwa tazo saboda bi saboda ko wanda yana ganin cin sa da shan sa wani ne yake bashi ba Allah shine ya tabbatar maka cewa Allah shi kadai yake masa shi wallazi wa idza maridtu fa huwa yashfi haka ne idan nayi rashin lafiya babu wani wanda yake ba lafiya sannan ya ci gaba wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din saboda haka ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne mai ba da lafiya la shifaa illa shifa'uk babu wata waraka sai taka duk wani abin da za a yi zaccen waraka ce in ba ta Allah ba to ba waraka ba ce warakar Allah ita ce waraka amma ka ji wani yana kururuta kansa yanzu ina tahowa wajen karatu na kunna rido wani yana shi mai tallan magani ne wai shi mai yankan shakku ana ce min mai yankan shakku wato shi in an zo daga wurinsa ma'ana ba shakka ba wani magana ko kwanto za a samu abin da ake to kaga ba jahilci ba ai tun daga nan ya kamata ma kada wanda ba ya ji musu to wanda surgumin jahili wanda taimako zai baka har kururu ta kansa yake da shi ga taken da ake masa mai yankan shakku ko irin hauka ya abin nan ya kai wannan ce la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman shifa'an da zai shifa'an sai zama masdar ne mansub na kalmar washfi shifa'an masdar ne mansub na washfi shifa'an ko ya zama khabar ne na mubtada mahdhuf sai ai masa rufa sai zama shifa'u ai huwa shifa'u la shifa'a illa shifa'uka huwa shifa'u la yughadiru duk zaka ka karanta shi haka ko shifa'an zama masdar ne mansub mafuliya na na ishfi shifa'a ko kuma kace shifa'un ya zama khabar ne na mubtada mahdhuf taghdiruhu huwa shifa'un la yughadiru saqaman la yughadiru saqaman shi shifa'an la yughadiru saqaman domin akan iya samun waraka daga cutar da ake fama da ita amma kuma ta haifar da wata cutar ta ita kuma za a zo ta fama da ita ita wancan ta tafi amma kuma ta haifar da wata to shi yasa yace la yughadiru saqaman ba warakar da za ta tafi ba za ta bar wata cutar ba an fahimta saboda haka anan yasalu an ash-shifa al-mutlaq la mutlaq ash-shifa yasalu an ash-shifa al-mutlaq ash-shifa al-tam wato waraka cikakkiya wacce zai ji gaba ɗaya ya samu sauki ya warke daga dukkan wata cuta ba mutlaq ash-shifa ba kawai ya samu ɗan waraka ba ta wannan ciwon amma kuma gashi wasu can sun kulla wanda su kuma za su iya dabebe shi an gane to ka wannan ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ga mara lafiya yana shafa hannunsa a gurin da yake masa rashin yake masa ciwo wa fi sahih muslim an usman ibn abi al-as radiyallahu anhu annahu shaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam ayazu cikin sahih muslim daga usman dan abu al-as Allah ya kara masa yarda annahu shaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi wato ya koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ciwo da yake jinsa a jikinsa wato yana jin jikinsa yana masa ciwo mundu aslama tun lokacin da ya shiga musulunci fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da yadaka ala alladhi ta'allama min jasadik dora hannunka a gurin da yake maka ciwo a jikinka wa qul ka ce bismillah salasan hasu وقل سبع مرات سنة سوبقي كتي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر فأولنا خس سوبقي وتضع يدك على الذي تألم من جسدك أورها أنك أكن إليك مكتشيو وقل كتي بسم الله بسم الله بسم الله أسو سنن كتي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر أسو بقل عثمان ابن أبي العاص متمن ثقيفني متمن طائفني yana daga cikin waɗanda suka zo suka musulunta gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da mutanen Taifa shekara ta 9 shekara ta 9 bayan hijira bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga Hajjatul Wada ya dawo daga Fathu Makka suka zo suka musulunta a wajen sa ya kasance shine asgharu shine mafi dankantar su a ciki amma da haka ganin kwazo da Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi sai ya bashi shi ce to kaje an ta'biru marhum ala ahli taif ala ahli taif sai kaje kai ne shugaban su sai zama shine kamar gwamnan Annabi sallallahu alaihi wasallam a taif bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya bar shi anan ya ci gaba da rike shugabancin wannan yanki sanan bayan sa sayyidina Umar ma ya bar shi daga baya kuma ya dauke shi ya mai da shi al-Bahrain da Oman to yankin Ahsa da wani bangare na kasar da yake cewa Oman ya bashi shugabancin wannan yankin ya kasance mutum ne a lokacin sayyidina Umar ya jagoranci runduna suka bude wani gari daga cikin garuruwan Faris ya gina garin ya zama gari ne wanda yake ya zama birni sosai kuma dan kasuwa ne sosai akwai sanda yaransa da ya tura su ne suka so kasuwanci suka je suka zo masa da kayan kasuwanci suka ce sun zo masa da kayan da duk a dirhami ɗaya zai ci goma ya ce wani irin abu ne wannan da wannan riba haka suka ce giya ce ya je ya kama tulu ɗaya bayan ɗaya sai ya zazzage su ya zubar da su da bada yake cewa tun sanda ya musulunta yana jin wani ciwo a jikinsa sai ya zo ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to dora hannunsa ya yi wannan addu'a ya nemi ya faɗi bismillah sau uku to ya yi tawassuli da sunan Allah ya nemi albarkar sunan Allah sannan ya faɗi sab'a marrat أعوذ بعزة الله وقدرته إنا نيمان سري تإزر وبنجي دا قدرة سا تإزر سا دا قدرة سا واي سا دا قدرة سا من شر ما أجده لك شر أبن دا نكي جي نتيو وأحاذر دا أبن دا نكي زورو نكي زورو فارو سنن نبا وان وان اكي رش الله في أبو اكي جن وان تيو to yana jin ciwon da yake tare da shi kuma yana fargabar wani abin da zai iya biyo bayan wannan ciwo shine tare da ruwan da yake mai rashin lafiya yana jin ciwo sannan kuma wataƙila ma wasu su tsora ta shi kaga irin ciwon nan naka yana haifar da kaza musamman wasu likitoci ba su da abin da fiko sosai mara lafiya in ya je yana fama da cutarsa daukar su ba shi magani sai ce kaga irin wannan cutar take da ciwon hanta take da ciwon koda take da sai rikici kuma kun asabu yadda za a masa treatment to rinka ba dai sai ta karanto masa wasu abubuwa da za ka rubu ta shi yi kokari ka bashi abin da zaka bashi na magani a lokacin ka nemi ya kiyaye amma ka yi ta tsora ta shi da manyan cututtuka to haka duk wani motsi sai rika tuna to ko ciwon kodan nan ne zo masa sai ka samu yayi a rufe kuma abin ya gagara a nan ya ce ka shi ba yana jin dama an ce masa abin da yana jawo ciwon hanta shi zai fita waje in yana da hali kuma ƙarshe duk abin wataƙila bai kai haka ba to shi ne Annabi yake cewa addu'a da za ka yi ka ce kana neman tsarin Allah da izzarsa wayarsa da ƙudurarsa daga sharrin abin da kake ji da wanda kake tsoro kake tsoron fargabar da abin da kake tsoro nan gaba ya same ka lafazin 37 za mu ga duk wutiri ne abubuwa da wutiri النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وتر يحب الوتر الله وتريني وتماراني تيني تك فكان سان ابن دي وتر كان زمان غدي وتر ادوري النبي da azkatan annabi za mu ji ana fadar salatun salatun uku uku haka irin wannan ko ko bakwai shaukani yana cewa bai kamata mu yi tunanin cewa shi wannan adadin yana da wata khasiyya ta shi ta musamman ba shaukani ne da rafa dan wanda ce ai bakwai din nan tana da tasiri wajen kaza 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 ce a Allah yakan iya bautar da mu da abin da ya so na adadi da ya bautar da mu da adadin rakoin sa tare da cewa ba ka da yadda za ka iya fassara hikimar da ta sa ka ce wannan ayi hudu wannan ayi uku wannan ayi ba ka da wata hikimar illa kawai ka ce hikimar shine haka Allah yake so mu yi mu kuma mu masa biyayya akai to ce to haka nan irin waɗannan addu'o'i da ake cewa nan bakwai nan uku kada mu dauka cewa shi ita bakwai din ita ce dole sai ita ko saboda wani tasirin ta a'a dauka haka Allah yake so ya bautar da mu da wannan mu karba abin a haka lokaci yayi mu tsaya za mu tsaya nan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji ya yi mana wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi washabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.